الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ينقوى ما سكالو دا سورارمو نكسا دا ننسا دا ودن دا سكاليمو كمس سورارمو تكفو فينيا دا بيانين زامني. Kuna kallonmu da sauraronmu ne kai tsaye daga babban ɗakin taron makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya dake number 4 Madarkaci Road, gaskiya layout, jihar Kaduna, wato Zaria jihar Kaduna a nan Najeriya. Yanzu da muke magana mun shiga daren Talata, daren 27 ga watan Rabi'ul Awwal hijirana da shekara 1435, daidai da 27 ga watan Juna ga watan January shekara ta 1214. Wannan kasar da kake kallo da saurare taken shi shine Muqaddimar Furqan, shimfiɗa ce da sharar fage ta karatun littafin Al-Furqan, baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan, wallafar al-imamu Abul Abbas, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'a, ayi uzuri, zan fara da abin da na saba da shi a mafi yawancin dalilai. In ya faru na zan fara gabatar da wasu bayanai, don Bahaushe ya ce kowa ya bar gida, gida ya bar shi, kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Kamar yadda aka san, ni Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, ahli sunna ne ni, mai bin aqida da manhaji da mazhabi da fikra irin ta salafus salih, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Dan haka duk abin da muka zo zamu yi sai mun gabatar da manufar ita wannan da'awar, sannan mu alakanta shi wannan abin da zamu yi da ita wannan ainihin manufar. Karatun wannan littafi da kuma karantar da shi da kuma sharhin shi da zan yi, ga wata shimfiɗa wadda nake so zan yi a bisa waɗannan gaɓoɓi. Kamar haka, zan tattauna dangane da manufar da'awar salafiya wadda mu su Albani muke yi, sannan zan yi bayani dangane da alaƙar wannan manufar da kuma karantar da wannan littafi na Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan na Ibn Taymiyyah. Sannan sai kuma bayani dangane da walittaka da waliyai, sai kuma bayani dangane da karamar waliyai, da kuma bayani akan bambancin karamar waliyai da kuma mu'jizar annabawa. To sannan sai kuma bangaren da ya shafi karatun littafin Al-Furqan, shi kuma wannan bangaren zan tattauna bayani dangane da me yasa na zabi wannan littafi a tsakankanin littattafan da aka rubuta kafin shi da waɗanda aka rubuta a bayan shi, dangane da matsalar tantance aqidar waliyai a wurin ahli sunna. Zan yi bayani insha Allah. To sannan sai bayani dangane da shi kanshi littafin Al-Furqan din, menene cikakken tarihin rubuta shi da malamin yayi, menene kuma bayanai dangane da abin da ya shafi shi kanshi littafin, takhriji, ta'liqi, sharhi, fassarori waɗanda aka yi wa littafin daga shekaru 600 da wani abu da aka rubuta shi zuwa yau. Sannan sai kuma takaitaccen tarihin mai littafin, shi al-Imamu Sheikhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Mutumin wacce ƙasa ce, ina aka haife shi, yaushe aka haife shi, suwaye iyayen shi da kakannin shi, suwaye malaman shi, menene matsayin shi dangane da abin da ya shafi ilimi, sannan wacce irin kololuwa ya kai dangane da hidima da kuma yada wannan da'awa ta salafiyya, musamman tun daga wancan karni na 6 ko na 7 da ya rayu har zuwa yau. Sannan zan yi bayani dangane da bugun littafin da ni zan dogara da shi wajen karantar da wannan littafin. Sannan sai kuma tsarin ranaku da lokutan karatun littafin wanda yake da su zan fara waɗannan bayanai insha Allah. Tsarin karatun littafin dai shine ni zan rinka karantawa daga Larabcin, kuma ina fassarawa, ina sharhi da bayani da harshen Hausa. Lokutan karatu kuma ranakun Litinin, Talata da Laraba da Alhamis, wato abin da nake nufi daren Talata da daren Laraba da daren Alhamis da daren Juma'a tsakanin Magariba da Isha, lokutan da muka saba yin karatun sharhu Sunna da kuma tafsirin Alqur'ani. Idan muka yi hutu da muka saba yi a duk ranar Alhamis da Juma'a ta ƙarshen wata na Musulunci, to Asabar, ai Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a da Magariba da Isha da za su biyo baya a jere, to ba za mu karatun sharhu Sunna da tafsiri ba, karatun wannan littafi za a rinka yi a kowane wata insha Allah. Kenan a kowane wata littafin zai samu ainihin kwanaki 4 cif cif insha Allah. Dangane da yadda karatun zai kasance, na kasafta kasusuwan kashi biyu, akwai muqaddima, akwai kuma karatun littafin. Muqaddimar yadda takenta zai kasance a cikin archives din, wato a cikin jeren giyar adana taska ta ainihin kasusuwan mu, ita ce muqaddimar Furqan. Sai ai mata lamba A, muqaddimar Furqan, sai ai mata lamba B. Yadda spelling muqaddima din zai kasance da Hausa ne, amma Furqan din to da Larabci ne zai kasance, ko kuma da Ajamanci irin na Larabcin boko. Ga bayani, muqaddima MA MU sai kuma K mai lankwasa, wato Q ta Hausa, sai kuma A, sai D guda biyu, sai I, sai M, sai A, sai R. Muqaddimar da kananci wadda ita ce Hausa standard, sai kuma me F, sai U, sai R, sai Q, sai kuma double A, sai N. Muqaddimar Furqan A, muqaddimar Furqan B, muqaddimar Furqan C, haka za a yi har zuwa ƙarshen muqaddimar insha Allah. Idan aka kammala wannan muqaddima insha Allah ta'ala, wadda ni ne nake yin ta, sai kuma a shiga karatun littafin, sai a sanya wa taken kasusuwan su, kuma su ne Furqan F U R Q double A N. Furqan number 1, Furqan number 2, Furqan number 3. Dukkan waɗannan mallakar kasusuwa ba na kowa bane, na Darul Hadisi Salafiyya ne, kuma bata kyale wa kowa ya ainihin gurza ya buga ko ya sarrafa su ta wani salo na fasaha ba, sai da rubutaccen izini daga Darul Hadisi Salafiyya, tare da sanya hannuna ni Muhammad Awwal Adam Albani. In ba haka ba, to zaka haɗu da fushin Darul Hadisi Salafiyya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, manufar da'awa ta salafiyya, kamar yadda na fara, ar-ruju'u ila al-Qur'ani al-'azim. Babbar manufar mu ita ce dawowa zuwa ga Al-Qur'ani mai girma, wa sunnatin nabawiyyati sahiha, da kuma sunna annabi ingantacciya wa fahamuhuma ala nahjil ladhi kana alayhi salafus salih da kuma kokarin fahimtar waɗannan alqur'ani da sunna a bisa fahimtar ƴan mazan jiya mutanen kirki sune annabi da sahabbai da kuma tabi'ai amalan bi qawli rabbina jalla sha'anuhu muna yin haka ne saboda Allah ne ya umarce mu da yace wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وان دا دكي سابع ومنزو محمد صلى الله عليه وآله وسلم باين شريا تابينا غريشي كما يكي بين وتهنيا دبان باهنير دا مؤمنيسك ببا توانا متون ابن ديكي نيما زامو باشي دامر يساميشي باتا يكي نيما توسيم ربدشي انان دونيا الاهرا كما متون كداشو ترجهنما a ce wutar jahannama ita ce makomar dan adam sannan kuma da magana Allah madaukakin sarki da Allah yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan jama'a suka yi imani da irin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi to sun shiryu wa in tawallaw idan jama'a suka bada baya suka kafirci suka fandare wa abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi fa innama hum fi shiqaq jama'a sun shiga uku kuma sun shiga cikin tsiya fasayak wasayakfikahumullah Allah madaukakin sarki zai fasayakfikahumullah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka daga duk wani makirci nasu a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya kiraye al'umma gaba daya da cewa su rike hanyar da Annabi Muhammad ya zo da ita sannan kuma su tsaya akan turbar da sahabban annabi suka wanzu akanta in suka yi haka shine tsira in suka saba wa haka anan duniya batattu ne su a ranar lahira kuma ƴan wutar jahannama ne Allah madaukakin sarki kiyaye jama'a kun ji manufan mu ta farko dan haka dawowa ga alqur'ani wajen karatun shi wajen haddashi wajen fassarar shi wajen ilmomin shi wajen aiki da shi wajen kafa shari'ar shi a bisa tafarkin da annabi da sahabbai suka gudanu akai haka ita ma sunna ta annabi sai ingantacciya banda mai rauni da kokarin karanta sunna da karantar da ita da haddatta da fassarata da iya aiki da ita a bisa yadda sahabbai suka yi aiki da ita jama'a wannan ita ce manufar mu ta farko mu ƴan salafiyya manufar mu ta biyu tasfiyatu ma aliqa bi hayatil muslimina min ash-shirk al-ikhtilafi madahirihi wa tahdhirihim min al-bid'a al-munkara kokarin tace shirka da ta makalkale wa rayuwar musulmi shirka da dukkan nau'o'in ta tun daga babban shirka har karama tun daga nau'o'i na shirka na riya na sum'a da makamantan haka duk waɗanda suka ainihin wato bibiyi musulmi shirka wajen aqida shirka wajen ibada shirka wajen mu'amala shirka da ta shiga cikin tauhidi na rububiyya da shirkar da ta shiga cikin tauhidul uluhiyya da shirkar da ta shiga cikin al-asma' wa sifat waɗannan nau'uka na shirka da suka bi suka makalkale wa rayuwar musulmi to yana daga cikin manufar mu mu'yan salafiyya mu wa'azantar mu karantar mu bayyana mu yi sharhi wajen cewa mun gamsar da musulmi akan su rabu da waɗannan shirkoki wa tahdhirihim min al-bid'a da kuma kokarin kwabar musulmi da gargadin musulmi game da bid'o'i al-munkara waɗanda bid'o'i munanan abubuwa ne wal afkari dakhila al-batila da kuma munanan tunani waɗanda suke gurɓata musulmi to duk waɗannan na daga cikin abubuwan da muke bada muhimmanci dangane da wa'azi a kansu bid'a shirka munanan aqidoji da munanan tunani wa tanqiyatu sunnati min ar-riwayati ad-da'ifa wal-mawdu'a na daga cikin manufar mu mu'yan salafiyya shine kokarin tace sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga hadisi masu rauni da hadisan ƙarya allati shawahat safa al-islam waɗanda waɗannan hadisai masu rauni da hadisan ƙarya sune suka disashe haske na musulunci wa halat duna taqaddimul muslimina kuma suka maida musulmi gidadawa ma'ana musulmi da kaga sun zama gidadawa a yau ba wai dan sun rike tafarkin annabi da sahabbai bane ba kuma dan sun rike musulunci bane. Abin da ya maida su gidadancin wani abu ne daban wanda ba musulunci ba, wanda na daga cikin waɗannan abubuwa akwai hadisan ƙarya da hadisai masu rauni. Ada'an li amanatil il, muna yin haka ne ba dan mu nuna cewa mun iya ba, ba dan mu nuna cewa ƴan kadare mu ba, a muna yi ne dan isar da amana ta ilimi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sahihin hadisi wanda al-Imam Abu Dauda da Ibn Abdul Barri suka ruwaito shi da isnadi ingantacce, annabi yace yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu, wannan ilimi na sunna, wannan ilimi na al-Qur'ani, wannan ilimi na addini, wannan ilimin da annabi yazo da shi, to a kowane zamani waɗanda za su ɗauke shi su yaɗa shi su ne adilai na wannan zamanin. Kuma in sun ɗauki wannan ilimin, aikin da za su yi shi ne yamfuna anhu tahrifal ghalin, duk wata karkata da karkatattu suka kawo a cikin addini, waɗannan adilai za su yi amfani da wannan ilimi su kawar da wannan karkatar, wantihalal mubtilin, da kuma dukkanin wani son zuciya na maɓarnata. To waɗannan adilan kowane zamani za su yi amfani da wannan ilimi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su kawar da wannan ɓarnata maɓarnata wa ta'wilal jahilina. Sannan waɗannan adilai a kowane zamani za su ɗauki wannan ilimi da annabi ya zo da shi su kawar da duk wani tawili da duk wani rikici da duk wani mai da gaba baya wadda ainihin waɗannan jahilai suka aikata. Sannan kuma Allah da kanshi ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa, jama'a ku taimakawa junanku wajen bin Allah da tsoron Allah, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kada ku sake ku taimakawa junanku wajen saban Allah ko kuma ta'addanci. Wannan aya ta kiraye dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya horewa wata hanya ta ilimi ko ta dukiya ko ta basira wadda zai taimaka wa ƴan uwa musulmi ya taimaka musu. To mu ƴan salafiya, Allah madaukakin sarki a cikin iyawar shi da kuma cikin tsarin shi da ya nufa da mu, ya taimake mu da sanar da mu gwargwadon abin da ya sanar da mu na ilimin nan da annabi ya wabo wa sahabbai. Sakamakon haka muke amfani da wannan ilimin mu taimaka wa juna wajen mu dora al'umma zuwa ga abin da ya zama biyayyar Allah ne, mu raba al'umma da abin da ya zama saban Allah ne. Duk wani abu wanda ya zama ta'addanci ko saban Allah ba za a samu hannunmu a kai wajen yin shi ba insha Allah ta'ala. Wannan ita ce manufarmu ta biyu. Manufarmu ta uku, tarbiyatul muslimina ala dinihimul haqq, kokarin tarbiyar al'umman musulmi a bisa addininsu na gaskiya. Wa da'awatihim ila al'amali bi ahkamihi, da kuma kiran musulmi su zo su yi aiki da hukunce-hukuncen musulunci. Wa tahalli bi fada'ilihi wa adabihi, da kuma kokarin adantuwa da falaloli da darajoji da ɗabi'u na musulunci. Allati takfulu lahum ridwanallah, wanda wannan ne kawai zai sa musulmi su sami yarda Allah. Wa tuhaqqiq lahum as-sa'adata wal majd, wannan ne kawai zai sa su samu arziki, su samu ɗaukaka, su samu buwaya, su yi kwarjini da muhibba. Tahqiqan li wasfil qur'ani lil fi'atil mustathna min al khusran, in musulmi suka samu wannan darajar to shikenan sun tabbata ba su daga cikin waɗanda za su yi asara a wannan rayuwa. Abinda wannan magana take nufi, kokarin tarbiyyar musulmi a bisa addinin musulunci wajen aqida, tauhidi, ibadoji, mu'amala, tunani, da kuma kiran musulmi cewa musulmi su zo su yi aiki da musulunci. Musulmi su daina kyamar aikin musulunci kamar sallah, azumi, hajji. Musulmi su daina kyamar faɗin aqidu na musulunci kamar la ilaha illallah. Musulmi su daina kyamar danganta kansu zuwa ga addinin musulunci ko sunna. Kada musulmi ya kyamaci cewa shi musulmi ne, kar musulmi ya kyamaci cewa shi ahlus sunna ne. Sannan musulmi ya adantu da kyawawan ɗabi'u, gaskiya, amana, kula da abin da ya dace na haƙƙoƙi, waɗanda yin haka shi ne addinin musuluncin da Allah maɗaukakin sarki yake yarda daga masu yi shi. Saɓanin haka shi ne kafirci shine fajirci, shine fasikanci, shine zalunci, wanda kuma su ne ke kaiwa zuwa ga asara. Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr. Allah ya rantsuwa da zamani ya ce mutum ya shiga uku, illal ladina amanu, sai dai mutumin da ya imani da Allah, wa amilus salihati, da waɗanda suka aikata ayyuka nagari, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, sa'annan kuma suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya, kuma suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri. Dan haka mune wa jama'a wasiya da bin gaskiya, da kuma wasiya ga jama'a da yin haƙuri. Haka kuma muna yin wannan aiki ne mu ƴan salafiyya ahlus sunna, saboda Allah a cikin Qur'ani ya ce walakin kunu rabbaniyina, ku yi kokari ku zama masu tarbiyyar jama'a, bima kuntum tuallimuna alkitaba, da littafin da kuke karantarwa, wa bima kuntum tadrusuna, haka kuma ku yi kokarin ku rinka tarbiyyar jama'a da karantarwar da kuke yi. Saboda haka wannan manufar tamu ta uku ita ce kokarin dora musulmi a bisa tarbiyya ta addinin musulunci, tun daga aqida, dabi'a, mu'amala, maganganu da duk wasu al'amura. Manufar mu ta hudu ihya'ul fikr al-islami as-sahih fi dhaw'il kitab wa sunna wa ala nahj salaf al-umma. Yana daga cikin manufar mu ƴan salafiyya kokarin dora musulmi akan ingantaccen tunani a bisa haske na Al-Qur'ani da sunna, da kuma irin fahimta ta addinin musulunci. Me muke nufi da wannan? Shine addinin musulunci guda ɗaya ne. To mu ba mu yadda da karkasa addinin musulunci ta hanyar kungiyoyi, ko kuma karkasa addinin musulunci ta hanyar dariku, ko kuma karkasa addinin musulunci ta hanyar mazhabobi ba. Wannan ya saba wa tunani ingantacce wanda Qur'ani ya zo da shi. Qur'ani ya umarce mu ne mu zama abu ɗaya gaba ɗaya. Dan haka shi wancan da yake yin bid'a, wasiya da nasiha da wa'azi za a yi mai ya bari, dan a ci gaba da tafiya da shi tare. Ba za a mai da shi cewa abokin fada ne na dindindin ba. Ba za a dauke shi cewa a matsayin maki ne wanda ba a yi mai fatan shiriya ba balle alheri. Wannan ya saba ma da'awar mu. Dan haka muna kokarin raya tunanin musulmi, dan wane musulmi ne ba kungiyar ka yake ba, to karka ki shi. Wane musulmi dan ba yaran ku daya ba, karka ki shi. Wane musulmi dan ya kasance ba kasar ku daya ba, ka nuna mishi kauna, ka ji abin da yake ji na dadi, ka kuma ji abin da yake ji na radadi. Duk abin da ka ji ya same shi na alheri ka dauka ya same ka, sharrin da ya same shi ka dauka ya same ka. Wannan shine kyakkyawan tunani wanda mu ƴan salafiyya muke kira zuwa gare shi. A ƙarƙashin haka, na daga cikin mafi girman kiran da muke a ƙarƙashin wannan gabar shine wa izalatil jumudil madhhabi. Muna kokarin raba mutane da irin dankarewa akan mazhaba daya. Mutun ya ce ana hanbali ma isht, ana hanbali in hayit wa in amut, fa wasiyati lin nasi an yatahambalu. Nifa matukar rayuwata to dan hanbaliya ne, nifa matukar rayuwata dan malikiya ne, kuma ko mutuwa zan yi akan malikiya zan mutu. Kuma wasiyata ga duk mutane shine su yi kokari su zama hanbalawa ko malikawa. To wannan mummunan tunani ne. Allah bai turo maka Ahmad ibn Hanbali ba, amma Ahmad dan Hanbali ɗaya daga cikin malaman musulunci ne. Zaka iya amfanuwa da shi ka fahimci addinin musulunci ta hanyar shi, amma kar ka dauka cewa duk wanda bai bi Ahmadu dan Hanbali ko Maliki ko Shafi'i ko Abu Hanifa ba batacce ne. Wannan ya saba ma aqidar musulunci, dan haka mu ƴan salafiyya muna fada da wannan. Sakamakon fada da wannan ya ja mana bakin jini masu dimbin yawa. An ki tsayawa a yi mana kyakkyawar fahimta, sai aka koma aka ce muna fada da malaman fiqihu, muna fada da littafan fiqihu, amma wannan magana ba ita bace. Abinda muke cewa an yi kokarin mayar da mazhaba da limaman fiqihu sun zama dalilan da za a raba kan musulmi da su. Mu kuma mun ga daga cikin waɗanda suka rayu daga cikin su a lokaci guda a cikin tarihin su, ba sa kin junan su, suna kaunar junan su, suna amfana da junan su. Kaga dai Imamu Maliki almajirin Abu Hanifa ne, kaga Imamu Abu Hanifa almajirin Hammadu dan Zaid ne, kaga al-Imamu Abu Hanifa almajirin Anas dan Malik ne, kaga al-Imamu Shafi'i almajirin Maliku ne. kaga imamu ahmadu ibn hanbali almajirin ainihin wato imamu shafi'i ne imamu al-bukhari almajirin ahmadu ibn hanbali ne abu hanifa almajir ainihin wato abu dauda da tirmidhi almajiran imamu al-bukhari ne to kaga dukkanin su koda suna da bambancin ra'ayi amma kaga suna karuwa da junan su suna amfanar da junan su ishaqa dan rawiya yana can kasar su yake jin labarin imamu ahmadu ibn hanbali ya nuko gari ya zo ya ziyarce shi suka zama abokan juna tare da cewa suna da bambancin ra'ayi da dama haka al-imamu abdullah ibn mubarak haka ya ziyarci imamu malik tare da dukkan su limamai ne a zamani guda kuma suna da ra'ayoyi mabambanta amma suka amfana da juna karshe har abdullah dan mubarak ya zauna gaban maliku ya koyi karatu irin wannan alakar ita muke so tsakanin musulmi dan ka juwa ne sai dai kadai ba a cikin kungiyar ka yake ba amma abin da zaka duba musulmi ne to tunda musulmi ne eh to addinin ku daya ba mazhabar ku daya ba sai dai ahli sunna ne shi eh to shikenan aqidar ku daya tafarkin ku daya kar ka mai da bambancin kabila ko bambancin abin da ya shafi mazhaba ko kungiya ta zama dalilin da za ka ki mu'amala ko moriyar shi ko shi ya ki moriyar ka kar ku mai da wannan dalilin da za ku raba daliban ku ko mabiyan ku kar wannan ya sabbabar da gaba da kiyayya tsakanin ƴaƴan ku da zuriyar ku wannan ita ce da'awar mu ƴan salafiya tunda kake jin labarin mu haka muke ba mu taba canzawa ba har zuwa yanzu duk wani abu da ka ji sabanin haka ko dai an yi mana kuskuren fahimta ko kuma an yi mana kage addu'ar mu ita ce Allah ya fahimtar da kowa daidai wanda kuma ya kage Allah ya shiryar da shi ya gafarta mishi zanuban shi haka nan wa ta'assubul hizbi muna kokarin cirewa mutane ta'assubanci da kungiya cewa kai dan kungiyar izala ne dan haka ba ka ba dan kungiyar ansaru kai dan kungiyar ahbabu ne ba ka ba dan kungiyar ushaku mu abinda muke cewa kai musulmi ne shi musulmi ne kai ahli sunna ne shi ahli sunna ne to ita kungiya kayan aiki ce ga wanda ya bukace ta kaga daidai lokacin da manomi yake bukatar fatanya telafa almakashi yake bukata mace da za ta yanka albasa fa balati take bukata wukan yankan albasa kaga ashe kayan aiki ne bai kamata tela ya kushe magini saboda yana amfani da cebur ba bai kamata tela ya kushe mahauci saboda yana amfani da wuka ba kamar yadda bai kamata wanzami ya kushe manomi dan yana amfani da fatanya ba haka kai kana sunna kaga cewa kungiya in ka kafa ta za ta taimake ka wajen kai sunna ka yada ta daidai ne ba kai bid'a ba amma kar ka mai da kungiya dalilin raba kai cewa duk wanda bai shiga ba musulmi bane kar ka mai da kungiya dalilin cewa duk wanda bai shiga ba dan uwanka bane to in kai haka kai kungiyanci to kungiyanci aqida ce mummuna ita muke fada da ita mu ƴan salafiya kai kuma da baka samu kanka a halin bukatar kafa kungiya ba kana da'awa kar ka taba daukan cewa wanda ya samu kanshi a halin bukatar kungiya shi kuma yayi bid'a sai dai in kungiyanci yayi a karkashin haka kai ahli sunna ne kana cikin kungiya wancan ahli sunna ne baya cikin kungiya ku hadu ku yi mu'amala tare in kowa ya koma inda yake kuma sai ya ci gaba da kira zuwa ga sunna a bisa yadda yanayi ya bashi dama wannan shine abin da mu ƴan salafiya muke kira zuwa gare shi to wannan kungiyanci da mazhabanci da dariƙanci da kabilanci da jinni dan yanki kaza ne mu ne ƴan gari ko baki ne mu ne baki muka raya gari ko ƴan gari ba ku yi wa gari komai ba alladhi saytara ala uquli kathirin min almuslimina wanda ayau ya mamaye da yawa daga kwakwalan musulmi to shine mu muke fada da shi wa abadahum an safa'il ukhuwati alislamiyyati naqiyya wannan shine ya raba musulmi ya nesanta musulmi daga tsantsar ƴan uwantaka ta musulunci tanfizan li amri Allah mu yan salafiya muna yin wannan kira ne cewa a zo a hadu a rabu da kabilanci a rabu da kungiyanci da mazhabanci da dariƙanci a daina ganin yanki kaza a daina kallon suwana a matsayin baki ne sun zo sun kama wuri sun zauna a daina kallon suwana cewa yan gari ne malalata a hadu ayi aiki tare to muna yin wannan da'awar ne mu yan salafiya saboda Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiya Allah gaba daya kar ku rarrabu igiya Allah ita ce alqur'ani igiya Allah ita ce sunna igiyar Allah ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igiyar Allah ita ce ainihin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisi sahihi wanda al-imam at-tirmidhi da abu dauda da ahmad suka ruwaito yana cewa wa kunu ibadallahi ikhwana ya ku musulmi ku yi kokari ku zama bayin Allah ɗan uwan juna al-muslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne in dai ka yadda kai musulmi ne shi ma yadda shi musulmi ne ka ji annabi ya daura alaka tsakanin ku cewa ku ɗan uwan juna ne shi yasa yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yana isowa madina abu na farko da ya bada muhimmanci shine samar da cibiyar musulunci masallaci sannan kokarin hada zumunci tsakanin baki sune muhajirai da kuma yan gari sune lansarawa annabi ya hada zumunci a tsakanin su zumuncin da tsarki ya tabbata ga Allah har yafi karfin zumuncin jini wannan yana daga cikin siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu yan salafiya muna kira zuwa gare ta wani bazan fare ne kai kuwa bakano ne wani bazazzagi ne kai ko mutumin da magaran ne wani daga kwatana yazo kai kuma ka zo daga akasa kaza wannan ba shine abin da ya raba ku ba menene ya hada ku aqidar musulunci to duk ko daya ne shi yasa babu annabin da Allah ya tara mishi mabambantan kabilu da al'ummomi mabambanta daga bangarorin duniya kaf cikin annaba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aka yi tafiyar da su babu annabin da Allah madaukakin sarki ya bashi aikin da'awar kowa da kowa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard kun ji kalmar da Allah ya ce annabi ya gaya wa jama'a ya ku jama'a ni dan aiken Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku wannan Allahn nan da yake shi ya mallaki sammai da ƙasa sarki ya tabbata ga Allah manufar mu ta ƙarshe daga cikin abubuwan da muke kokarin cimma taqdimu hululin islamiyya waqi'iyya lil mushkilat al asriyyah al rahina wasa'i nahwa isti'naf hayatin islamiyya rashida ala minhaj an nubuwa wa insha'i mujtama' al rabbani wa tatbiq hukm Allah fi al ard intilaqan min manhaj al tasfiyya wa al tarbiyya al mabni ala qawlihi ta'ala wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma wa yuzakkihim واضعين نصب أعيننا قول ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وتحقيقا للقاعدة الشرعية من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه جماعة كنجي قبع تقل شيء دقا تكين قبو بندك لو كده بيان منفوف مشيني mu yan salafiya muna kokarin gabatarwa da mutane shawarwari da wa'azozi da nasihohi dangane da matsalolin da mutane suke samun kansu a zamanin nan da suke ciki da garuruka da irin yadda rayuwa ta samu gare su da kokarin ya za a yi a matsayinka na musulmi a inda ka samu kanka ka iya zama lafiya da yanayin da al'ummar da halin da ka samu kanka na addini na siyasa na tattali na rayuwa da kuma kokarin tabbatar da cewa a ƙarƙashin haka din muna nan muna gwagwarmaya domin samar da ƙasa da yanayi da tsari da mulki irin wanda Allah ya turo annabi da shi a bisa tafarkin annabawan da suka gabata muna yin haka ne amma a bisa ka'ida wadda muke da ita ta at-tasfiyya wa tarbiyya ayi kokarin tace barna da ta faru sannan sai kuma ayi kokarin kawo gyara wanda zai mai wannan barnar. To wannan tace barna din muna yi ne a bisa wancan tsari ta hanyar karantawa, wa'azi da sauransu. Shi yasa bai daga cikin tafarkin mu ƴan salafiya mun ga mutane suna barna, mu je mu hausu da duka, ko mu jefa musu bomb, ko mu kunna musu wuta, ko mu afka da harbin su. Wannan ba tafarkin mu bane mu ƴan salafiya, amma tafarkin mu shine karantawa da tarbiyya a bisa tafarkin annabawa. Shine ba za mu bi mutane da ƙarfin tsiya ba, amma kuma lallabawa ba za ta sa mu ki fadin abin da ike shine daidai ba. Lallaba mutane da bin su sannu a hankali ba zai sa mu kiyin wa'azi akan barna ta shirka ko zalunci ko bid'a ko fasikanci ko ta'addancin da wasu suke yi ba. Wasun nan masu mulki ne, talakawa ne, malamai ne, jahilai ne, ko waɗanne iri, mu ƴan salafiya muna yin wa'azi domin a gyara. Sannan kuma sai mu faɗi in an gyara to me ya kamata ainihin ayi. Duk muna yin wannan ne a ƙarƙashin magana Allah da Allah yake cewa annabi ya zo yana karantar da mutane littafin Allah da sunnoni, sannan yana tsarkake su. Saboda haka tsarin shi ne mu ba ma karantarwa kadai, sai dai mune muna tsarkake mutane daga shirka da bid'a da kafirci da zalunci da fasikanci da ta'addanci. Ba da ƙarfi muke yi ba, ta hanyar wa'azi da bayani da kawo bayanai na dalilai da hikimomi da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hore mana na iya jawabi. Amma fa muna yin haka mun san cewa gyara a hannun Allah yake. Duk wannan kokarin mu ba shi zai gyara ba. Mune muna lura da inda Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ka sani da cewa ko dai mu nuna maka daga cikin alƙawuran da muke maka, ko kuma har mu dauki ranka ba za ka ga komai ya canza ba, amma dai ka sani da cewa makoma ta mu ce gare mu take. Abinda wannan aya take nufi, ba ma ci da zuci dan mun karantar, mun wa'azantar, mun yi bayani, an kiji an kibi, to ba za mu ce bari mu sa karfi ba, ba za mu ce bari mu je mu jefa bomb ba, bari mu ce mu juji mu rumu kaza, a'a za mu ci gaba da. Saboda a cikin wannan aya Allah yana nuna wa annabi cewa shi kanshi annabi ba lallai ne Allah ya nuna mishi cin nasara a zamanin shi ba, ta yiwu Allah ya nuna mai wasu nasarorin wasu bai nuna mai ba, haka ya faru. Ta kuma iya yiwa Allah ya dauki ran shi gaba ɗaya bai ga nasara ko kwaya ɗaya ba. Allah ya nuna wasu annabawa da yawa. Al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi sahihi, annabi ya ce Allah ya yi mishi faretin annabawa a wani dare. Ya ga wani annabi ya taso da jama'a da yawa, har yana kwaɗayin Allah ya sa shi ne. Sai aka ce a wannan Musa ne. Sai annabi ya ji daɗi. Yanzu Musa duk da gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da bani Isra'ila da ya, amma ya samu irin wannan jama'a. Sai aka ce mishi daga kanka. Yana daga kai shi kuma sai aka nuna mishi al'umma da babu iyaka. Sai aka ce to kaga kai kuma taka al'umma. Allahu akbar. Can kuma sai Allah ya nuna annabi ga wani annabi nan ya zo da al'ummar da basu wuce mutum goma ba, ga wani mai uku, ga wani mai biyu, ga wani annabin mutum ɗaya ya samu, wani annabin kuma yadda ya zo haka ya koma. Baka cewa sun yi asara domin sun yi aikin Allah ne. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Isar da aiki aka ce maka kai, shirya fa ta Allah ce. Saboda mu ƴan salafiya ba ma ci da zuci. Yau shekaru 30 muna wa'azi, an yadda ba a yadda ba, mun karantar an ɗauka ba a ɗauka ba, an zage mu an yabe mu, mu ba wannan ne a gaban mu ba. Mu dai abinda muke fata Allah madaukakin sarki ya karba mana aikin da muke, abinda muke fata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiya ko ta hannun mu ko ta hannun wasu mu, Allah ya tabbatar da shiriya ga al'umma ko a ran mu ko bayan ba ran mu. Dan haka da'awar mu ta sha bamban da duk wata da'awa ta ƴan harbati mati, ƴan lallai ilalla in suka ga cewa sun ɗebe tsammani su dena, ko kuma su ce to bari su bi jama'a da ƙarfin tsiya, ko kuma su ce to bari su sauya salon tafiya. Naka Musa Albani duk wanda ya san mu a fagen da'awa tun ran gini ran zani tun farko haka muke da'awa har zuwa yau. Jama'an musulmi wannan ita ce da'awar mu. Abinda muke kiran dukkan al'umman musulmi su taho tare da mu domin mu isar da wannan aiki wanda annabawa suka bar mana a bayan su. Allah madaukakin sarki ya sa mana hannu a cikin al'amuran. Jama'an musulmi kun ji manufar mu. To alakar wannan manufofin namu da karatun wannan littafi da zamu fara insha Allah ta'ala a sarari take. Kai dai ka ji inda muka ce yana daga cikin ainihin wato manufan mu tasfiyatu ma aliqa bi hayatil muslimina min ash-shirki ala ikhtilafi madahiri. Muna kokarin tace shirka wadda ta makalkale wa rayuwar musulmi, shirka kowace iri. Wannan littafi al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan wallafar shaykhul islam al-imam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah al-harrani ya rubuta shi ne domin wata shirka wadda ta makalkale wa musulmi a yau. Wannan shirka ita ce shirka dangane da wasu bayin Allah na gari da kuma shirka game da wasu bayin Allah na banza. Jama'a suke yi a cikin sani ko a rashin sani. Waɗannan matsalolin sun fara faruwa tun da dumudumin sauran addinin musulunci, suka ci gaba da faruwa a cikin al-qurunul wusta a zamanin da su Ibn Taymiyyah suka rayu, wato karni na 6, karni na 7, karni na 8, na 9, har abubuwa suka zo suka burunkasa. Aka koma aka rabu da alloli, aka rabu da Allah, aka kama alloli. Daga cikin allolin aka nada wasu a matsayin waliyai, wasu kuma gaskiya waliyan ne na hakika. Ba su ce a bauta musu ba, amma sai aka ci gaba da bauta musu. Shirka mummunan sharri ce. Annabi ya fi kowa jin tsoranta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka annabi yake cewa Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Allah ina roƙonka kakka mai da kabari na ya zama gunki wanda za a bautawa. Aisha tace ba dan tsoran waɗannan irin addu'o'i da manzon Allah ya rinka yi ba, da an fito da kabarin manzon Allah an rufe shi a sarari kowa ya gan shi. Sai dai Aisha tace an saka ya manzon Allah an boye shi a cikin daki ne, saboda na daya yayi wasiya cewa su annabawa inda suka mutu nan Allah yake so a rufe su. Na biyu sahabbai sun ji tsoron in sun bayyana kabarin manzon Allah to za a koma ana bauta mishi wata rana. Allahu akbar. In ya zama annabi bai amuntu ba, shedan zai iya karkato wasu al'umma shi su koma suna bauta mishi. Ashe kenan zai iya yiwa shedan ya karkato wasu al'umma na annabi Muhammad su koma suna bautawa wani salihi ko wani fasiki ko wani mujrimi. Jama'a wannan ta faru a tarihin addinin musulunci. Walitaka gaskiya ce, waliyai gaskiya ne, suna da karama. Karamar waliyai tana zuwa ga abin da aka sani ya saba faruwa a ɗabi'a, tana shallake hankali da tunanin abin da ba a saba ganin yana faruwa ba. Duk wannan in ya tabbata musulunci bai yi musu akai ba, zan zo zan yi magana akai insha Allah. Idan haka ta tabbata, ba ta nuna cewa wannan wali daga wannan rana darajar shi ta daga daga walitaka ya koma annabi, balle ya koma Allah. Wala ya amurakum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba aya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Annabawa, waliyai, salihai ba sa cewa ku dauki mala'iku ko malamai ko annabawa ku bauta musu, yo ta yaya za su umarce ku da kafirci bayan ku musulmi ne? Dan haka jama'a, abubuwa sun faru sun rikice a tarihin addinin musulunci. Sakamakon haka Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi. Ibn Taymiyyah ya rubuta littattafai shigen waɗannan sun kai guda 10, dukkansu suna nan an tattara su a cikin littafin shi mai suna Majmu'ul Fatawa al-Kubra. Ba dan komi ba, domin waɗannan fitintunin sun yi kamari a zamanin Ibn Taymiya. To amma an ci gaba da karantawa, kuma Allah ya shiryar da wanda ya shiryar, kuma waɗanda suka bata a bisa ƙaddara Allah bata ta tabbata gare su. A waɗannan zamuna da muke ciki an fitinu da wasu bayin Allah, waɗanda waɗannan bayin Allah ko su zama na gaskiya ne ko kuma su zama na ƙarya ne, wallahu ta'ala a'lam. Amma a cikin wannan shimfiɗatawa, insha Allahu ta'ala, zan kawo ma'aunayya da ake aunawa a gane bayin Allah na gaskiya da kuma bayin Allah na ƙarya, da haka sai a gane ma'aunin da za a iya fahimtar wannan bawan Allah ne na gaskiya. To duk abin da aka ga ya faru tattare da shi ya saba ɗabi'a, sai a ɗauka karama ce. Wancan kuma bawan Allah ne maƙaryaci, to duk abin da aka ga ya faru, to in ma dai sihiri ne ko rufa ido ko damfara ko walawala ko kuma wani abu ne wanda na siddabaru jama'a ba su iya fahimtar shi ba. Duk a cikin wannan karatu da muqaddima insha Allahu ta'ala, za mu ainihin yi fashin baki ɗaya bayan ɗaya da ikon Allah. A ƙarƙashin wannan, barna ta dawo ta ci gaba da faruwa a wannan yanki namu na ƙasar Hausa. Sakamakon wannan barna, malamai suka miƙe, suka yi ta yin bayanai, suka yi ta rubuce-rubuce, suka yi ta karantarwa. Na iya tuna malamina daga jami'ar Bayero ta Kano, Professor Tahiru Maigari, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ɗaukakar darajar shi, ya ainihin rubuta littafi a Sheikh Inyas Assangali. Ya kawo tarihin Shehu Inyas, cikakken tarihin shi na gaskiya, ba dan komai ba, shi a gidan ya girma, ya san shi kyakkyawan sani. Sakamakon haka yayi rubutu na gaskiya. Wannan littafi aka buga shi yau kusan shekaru 30 da ta wuce. Dukkan mu mun mallaki littafin, kuma karatu zai karatu insha Allahu lokacin zuwa da wannan littafi zai taho insha Allahu. Alƙali Abubakar Mahamudu Gumi a cikin littafin shi Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati Shari'a ya ɗauki matsalar walittaka, ya tattauna ta a matsayin ɗaya daga cikin al'amuran da ya jawo hankalin abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai bane. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Haka dai tafiya ta tafiya, yau shekara 32, an yi wani gagarumin wa'azi a wannan garin namu na Zaria. In Allah maɗaukakin sarki ya so, zan zo da salo ko kuma shigen waɗannan wa'azuzzuka waɗanda muka taskance su a cikin taskanmu ta Darul Hadithi Salafiyya. A wannan lokaci, wani daga cikin almajirai na ainihin Shehu Kaulaha ya zo ya tara al'ummar musulmi a samurin Zaria. Ya yi wa'azi cikakke na kusan awa ɗaya da kusan minti 10. Wannan almajirin kuma muridi shi ne ainihin Sidi Ali Sokoto. Bayan ya bar wannan aƙida, kamar yadda in Allah ya so zan kawo muku, za ku ji daga bakin shi, kuma ni alhamdulillah da kaina na ɗauko wannan kasar ɗin, yake cewa yana ganin amana ce ta ilimi kuma amana ce ta addini. Kafin ya mutu, Allahu Akbar, Sidi Ali Sokoto ya rasu a yanzu, ya hango kafin ya mutu barna ta faru, ya kamata yi wasu bayanai waɗanda suke na amana ne game da ainihin Shehu Kaulaha. Ya yi waɗannan bayanai, kuma abubuwan da Sidi Ali Sokoto ya hango su ne suka faru yanzu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maɗaukakin sarki ya jikan Malam Sidi Ali Sokoto, Allah ya gafarta mishi. A halin yanzu da muke ciki, akwai wani abokinmu ya rubuta littafi wanda in Allah ya so, a cikin waɗannan karatutuka zan zo gabatar muku da littafin, kuma kowa zai same shi. Wannan littafi ya sanya mishi Inyas fi mizanil ulama, Shehu Inyas a ma'aunin malamai. Ya samo littattafai waɗanda shi Inyas ya rubuta, da diwanin shi, da maganganun shi, har can gidan shi da cibiyar shi aka je aka samo waɗannan littattafai. aka zo aka ainihin har hada aka rubuta wannan littafi. Ba dan komi ba, saboda abinda su Sidi Ali Sakkwato suka tsorata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, gashi ya dawo yana faruwa. Shirka ta yanya mai ƴaƴan Hausawa dangane da wannan mutum Inyas. An zo ana bauta mishi, an zo ana allantar da shi, tun ana cewa da Gausi ne, Udubi ne, aka dawo ana cewa shi ne sahibu zamani, aka dawo ana allantar da shi, ana kuma nuna cewa ma ya fi Allah. Wannan musibar abin takaici a nan ƙasar Zazzau ta faru, wadda yake a tarihin zage-zage shirka ba ta taɓa fatattaka zage-zage ba tunda addinin musulunci ya shigo cikinsu. Yau shekara 1300 ake musulunci a ƙasar Zazzau, shirka ba ta taɓa fatattaka zage-zage ba. Duk bid'a, duk wani kafirci da aka taɓa yi, Allah ya tsare ƙasar Zazzau. Ko Shehu Dan Hodiyo, ba da awar shi ce ta gyara zage-zage ba, ya samu wani wanda yake malami ne akan karagar jagoranci na hilafa ta ƙasar Zazzau, wanda bai gaza Dan Hodiyo a cikin karatu da ilimi ba. Wannan malami shine sarkin Zazzau Jatau, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Tun kafin Dan Hodiyo ya bayyana, sarkin Zazzau Jatau yana karantar da tafsirin Al-Qur'ani da tafsirin Jalalaini yake yi, yana karantar da Sahihul Bukhari, yana bibiyar sharhin Qastalani. Al-Qastalani ba Asqalani ba, shine Irshadus Sari. Yana karantar da Risala tare da ainihin sharhohin Risala, wadda tana dauke da aqida Ahlus Sunna, tana dauke da fiqhu na Ahlus Sunna. Wannan ita ce aqidar zage-zage. To yaya ya zama arewa da kudancin ƙasar Zazzau, ciki da waje, gabas da yamma, gefe da tsakiya, kuma a ce irin wannan shirka za ta bayyana a cikin ƴaƴan zage-zage? To shi yasa muke ganin wajibi ne mu ƴaƴan zage-zage mu fito mu bayyana wa duniya matsayinmu game da wannan kafircin da ya fara faruwa da kunno kai a nan ƙasar Zazzau, domin tarihi ya taskance cewa wannan shirkar ba ita ce addininmu ba. Menene addininmu? Shine addinin musulunci. Mecece kalmarmu? Ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha fil umma wa jahada fillahi haqqal jihadi. Wannan ita ce aqidar mu zage-zage. Menene manhajinmu? Menene mazhabinmu? Shine mu ahlus sunna ne. Mun yadda da annabi, mun yadda da ƴan gidan shi, mun yadda da sahabbai, ba ma zagin ko ɗaya daga ciki. A nan aka tashe mu, a haka aka girmar da mu, a haka aka karantar da mu, a haka iyayenmu suka riga mu lahira. Akan haka muke fatan mu ma mu je mu riske su, a ƙarƙashin haka muke fatan Allah madaukakin sarki ya tashe mu. Shi yasa bai halatta mana mu yi shiru ba game da wannan kafirci, game da wannan shirka. To amma kuma da yake kamar yadda na faɗi, manufarmu ita ce karantarwa, wa'azantarwa.